Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon in har mai sauraro yana biye da mu, har yanzu dai muna kan tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kai na yayi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Borrower. Ga ci gaban hirar tasu.
Eh to amma yanzu Allah bai misali ku kuna Abuja. Idan muka dauki manoman da yake can Murfakalam ko Godawoli ko Jakusu ko wani daga misali. Idan suka zo suka ce muku suna da kungiya na manoma. Ku kuma kuna nan cikin birni Abuja. Sai yaya za ku bi ku tabbatar cewa eh waɗannan mutanen manoma ne na gaskiya ba ɗan cewa bane.
Yauwa. In ka lura da kungiyar mu muna da kowanne jihar akwai coordinator, kowanne karamar hukuma akwai coordinator namu, and kowanne ward ma muna da coordinator namu. To ta wajen su ne za mu samu information na ko wane ne a iri wannan shirin, don ba kawai za mu je mu dauko mutum daga sama za a yi aiki da shi ba.
To idan muka duba rance a gaba ɗayansa a irin waɗannan shirye-shirye, mun san kamar akwai aikin noma na fadama wanda bankin duniya da wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa suke taimakamawa. Wannan shirye na Anko Borrower akwai tallafin ƙasashen waje ko kuma gabaɗayansa wani tsari ne na cikin gida a Najeriyance?
Eh, a yanda ni na gani da yana gani kamar tsari ne na gida ne kawai tukuna.
Daga yana kuɗaɗen suke zuwa?
Daga Central Bank na Najeriya. Akwai musamman kudaden da gwamnati ta keɓe musamman saboda maganar noma ta Central Bank din. Da shi ake amfani.
Na san wani lokacin in an keɓe kudade domin tallafin noma, gwamnati takan kira ku manoma a kungiyance a ce an ware kaza saboda kaza saboda kaza da kaza da kaza. Misali lokacin da aka kirkiro wannan shirin na Anko Borrower, na san gwamnati ta neme ku.
Ba shakka.
Da ta kira ku, me ta ce muku?
Eto wannan bayani da gwamnati ta yi shine, in ka lura ta yi mana bayani abin da yake kasa cewa to ga yanda ya kamata a yi, ga dalili da yasa za a yi haka. Mu kuma mun gani ya gamsu tunda da mu ake waɗannan shirye-shirye da aka yi.
Dalilin me tace muku? Me tace muku dalilin?
Eto don tana so ta bunƙasa noma, musamman ma ita gwamnati ta dunkusa waje a kirkiro maganar noma, don ba abin da ya fi shi wadda su kasashe da suka yi gaba, dama daga shani noma ne. Dama mu in kasar Najeriya dama ba abin da mun dogara da shi kama mai ɗin nan. To amma yanzu gwamnati ta so ta mai da hankali ta mance da zance mai, a mai da hankali game da zance noma. To ta imani cewa ta wajen noma na Najeriya za ta yi nasara.
Shirye-shiryen baya gwamnati takan keɓe wani abu ta ce ta mai da hankali a kansa, a ce ko noman rogo ko noman shinkafa ko noman riɗi ko wani abu da sauransu. A shirin tallafin aikin gona na Anko Borrower, akan me aka fi mai da hankali?
Yawwa, a yanzu yanda ni na lura abinda an fi mai da hankali a kan shi shine noma shinkafa, noma riɗi, noma masara, noma wato abin da yasa aka fi mai da hankali a kansu shine, musamman kamar da na ce, akwai dole ne a samu off-taker, akwai kasuwa a shirye, don ba a so a yi noma abin da za a zo a ce ba kasuwa. To wannan shine an yi shi da iri wannan shiri, cewa an samu kasuwa ga wanda zai saya, inda ya kai noma komai yawansa zai ba da garanti. To in aka zo haka kaga ya zo da sauki. To amma in aka yi noma ba tare da an san ina za a kai ba, sai ka ga an zan bar mutum da kaya gona ba sai da zai yi da shi.
Idan kana magana an san wanda zai saya. Misali kana magana ne akan saya na cikin gida ko kuma sayarwa a kasashen waje?
Shirin ya shafi na gida da na waje. Don kama na ridin din nan akwai su a kasashe waje. Na shinkafa din nan akwai kamfanoni kamar Holland din nan, akwai su Wacot da su menene su ma suna ciki wannan shirin.
To idan muka duba yanda ku a kungiyance kuke ta kai komo dangane da batun inganta aikin gudanar da kuma wadata kasa da abinci.
Na'am.
Yanzu misali a matsayin Najeriya a dan wannan shekara da shekara biyu nan da ake ciki zuwa shekara uku. Ka ga musu irin amfanin da Najeriya take samarwa a aikin gona?
Eh, kwarai da gaskiya don ka san shi samu wanda ake samu na kama abin da ake samu daga gonaki karuwa yake. Inda in ka lura dama za ka yi babbar gona ka gani an yi girbe ba samu wani abin kirki ba. Amma da iri tafiya da ake yanzu za ka gani an yi dan noma kuma an samu biya bukata. To mun gani alama cewa wannan tafiyan za ta yi kyau.
Idan misali abin a ce ka bada maki ne, za ka bada maki kamar kashi nawa cikin ɗari?
Eh, to wannan tambaya mai wahala ne kwarai da gaskiya a yanda muka kai yanzu. Na ba da gaske cewa za mu ci gaba da kokari yanzu kila mun kai kusa 50%.
To madalla Malam Hassan Maina kaina mun gode kwarai masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.